sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Lalo. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Kwa cikin shirin namu na yanzu, za ku ji bayan da hukumomi a Nigeria suka bayyana rage kudin litar man fetur, jama'ar kasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta. Sannan kuma a jamhuriyar Niger, jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta mai da martani bayan da wasu rahotanni suka ayyana cewa jam'iyyar ta shiga yunkurin sake samun dan takarar zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disamba da nufin maye gurbin Bazan Muhammad. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar mana da shi. Baya ga haka, za mu kawo muku labaran wasanni daga Niger. To amma fa duk kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum. Zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden na gabatar da manyan jami'an kiwon lafiyar da za su yi aiki a gwamnatinsa a yau Talata, waɗanda dukkaninsu za su tunkari matsalar annobar COVID-19 da Amurka ta zamanto ita ce ta farko a duniya da ke da adadi mafi yawa na mutum kusan miliyan 15 da suka kamu da cutar, da kuma sama da mutum 283 da suka mutu. Biden, wanda za a rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu, ya sha alwashin zai ɗauki dukkan matakan da suka dace wajen daƙile yaduwar cutar. Ya kuma ce zai nemi Amurkawa da su riƙa saka takunkumi a wuraren da jama'a ke haɗuwa cikin kwana 100 farko na mulkinsa. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar na Amurka ya zaɓe Xavier Becerra matsayin wacce za ta jagoranci hukumar kula da lafiyar al'umma, wacce har ila yau ita za ta jagoranci shirin yaƙi da cutar ta coronavirus da kuma aikin yin miliyoyin allurar rigakafi ga Amurkawa nan da watanni masu zuwa. Yayin da Birtaniya ta fara yin aikin rigakafin cutar COVID-19 ga 'yan ƙasar a yau Talata, sakataren hukumar lafiyar kasar Matt Hancock ya tabbatar da 'yan majalisar dokokin kasar cewa an kaddamar da yaƙi da cutar, wacce ya kwatanta a matsayin babbar makiyaya, yana mai cewa akwai sauran jin aiki a gaba. Ita dai wannan allura ta rigakafi an fara yi wa wata mata ce mai shekara 90 da ta yi ritaya a wannan aikin ya rigakafin da ba a taɓa ganin irinsa ba, a wani mataki na neman maslaha ga wannan annoba wacce a halin yanzu ta kashe mutum miliyan 1.5. Hancock ya ce tun da farko an riga an aika da rigakafin ga wasu asibitoci 70 waɗanda suke da tsarin da za su iya kula da allurar, wacce ke buƙatar adanata a yanayi mai sanyi. Gwamnatin Ethiopia ta ce dakaranta sun harbi wasu jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Tigray da ke fama da rikici, bayan da jami'an suka take doka ta hanyar tsallake wasu shingayen bincike. Babban jami'in gwamnati Ridwan Hussein ya faɗa wa manema labarai a Addis Ababa a ranar Talata cewa lamarin ya faru ne yayin da tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ƙoƙarin kaiwa ga sansanin da ake kira Shemelba da ke ɗauke da 'yan gudun hijirar ƙasar Eritrea. Ya ƙara da cewa jami'an tsaron sun buɗe wuta a ranar Lahadi, yayin da ma'aikatan na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi ƙoƙarin tsallake wani shingen bincike na uku. Sai dai ƙoƙarin jin ta bakin kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya a Nairobi ya citira, domin bai amsa buƙatar neman ƙarin bayanin da aka nema daga wurinsa ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yankin Hong Kong an kama masu rajin kare demokuraɗiyya 8 saboda zarginsu da ake yi da shiga zanga-zangar da aka yi a farkon shekarar nan don nuna adawa da wata dokar tsaro da China ta saka a birnin. Daga cikin masu fafutukar da aka kama har da tsoffin 'yan majalisa Leon Kwakhon, wanda aka fi sani da long hair, wato mai dogon gashi, da wucewa, da kuma ADQ. 'Yan sandan yankin sun fitar da wata sanarwa wacce ke nuna cewa ana tuhumar mutanen 8 waɗanda shekarunsu ke tsakanin 24 da 64 akan laifin tunzura jama'a, shiryawa da kuma shiga gangami ba bisa ka'ida ba, sai dai 'yan sandan ba su ambaci sunayen mutanen da aka kama ba. Sama da mutum 370 aka kama a ranar 1 ga watan Yuli, bayan da hukumomin Beijing suka amince da wata dokar tsaro a matsayin martani ga zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi a yankin na Hong Kong, wacce ta jirkice ta koma tashin hankali cikin rabin watanni na ƙarshen shekarar 2019. To a ɗaya ɓangaren kuma, China na suka Amurka kan sabbin takunkumin da ta saka wa wasu jami'an ƙasarta da kuma ci gaba da sayar da makaman soji da Amurkan ke yi ga Taiwan. Wasu masu sukar matakin na saka takunkumi da Amurkan ta yi wa China na kallon hakan a matsayin wani yunkuri da gwamnatin Trump ke yi na tsaurarawa China ta yadda zaɓaɓɓen shugaba Joe Biden zai sha wuya wajen kyautata dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Ofishin zartarwa na China da ke kula da sha'anin yankin Hong Kong ya yi Allah wadai da wannan mataki na saka takunkumi a kan wasu 'yan majalisar ƙasar 14 waɗanda suka amince da dokar tsaro da aka sanya wa Hong Kong a farkon shekarar nan. A halin da ake ciki, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Huan Chuin ya nemi Amurka da ta soke cinikayyar sayar da makamai ga Taiwan, yana mai cewa yin akasin hakan zai sa ita ma China ta maida martanin da ya dace.
To madalla a gaida Mahmud Lalo wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nigeria, musamman masu motocin haya da sauran ababen sufuri na haya, sun mayar da martani dangane da rajejeniyar gwamnati da kungiyar kwadugun a kasar dangane da rage farashin litar mai da naira 5. Daga Kano ga Muhammad Ibrahim Kwari ya hada mana wannan rahoto.
Da tsakar daren jiya ne dai kungiyar kwadugun da wakilan gwamnatin Najeriya suka cimma matsaya akan sabon farashin, kamar yadda ministan kwadugun kasar ta Najeriya Dr. Chris Ngige ya sanarwa manema labarai. Bangarorin biyu sun amince cewa daga ranar Litinin mai zuwa, wato 14 ga wannan wata na Disamba, ragin naira 5 din zai fara aiki. To kome masu ababen hawa, musamman waɗanda ke haya da motoci da sauran ababen hawa, ke faɗi dangane da wannan yarjejeniya?
Ibrahim Said,
mai sanaka
a daidai da sau wannan tsari da naji kungiyar kwadugo, kun yi kokari, ku gara kokari akan kokari, ku ga janar Muhammadu Buhari ya maida wannan 200, mu ƴan Najeriya mun riga mun saba da wuya da dadi muna shanta kodai yoshi. Da gaske nake wallahi tallahi har cikin zuciyata a maida wannan 200, su masu kudi suna daka da su da ƴaƴansu, heyde su je banki su saka ATM su ciri kudi su koma su da iyalansu su kashe. Mu kuma da mun talakawa ne sai mun fita kullun zamu newa, dan haka mu a maida wannan 200 da bambancin mu da mu da wasu kudin Allah ya nisanta mu kenan kamar nisan sama da ƙasa. Mun gode.
Sunana Suleiman. Gaskiya kungiyar kwadago sun yi kokari matuƙa, amma gwamnatin tarayya da ta yi amfani da magana kungiyar kwadago ta rage naira 5 a man fetur, mu ba shi bane buƙatar mu da ita. Sakamakon man fetur ana sayar da shi naira 97 ne da 5, ya zo ya ƙara masa farashi, ya sake ƙara masa farashi har ma a wata majiya akan cewa ya ce sai an maida shi 200. To mu babban bukatar mu da burin mu talakawa a maida man fetur 200, tunda dama haka suka so mana. Mu mun fi son tsada, wahalar dama muna cikin ta, tsada kuma ba za ta sa mu daina jin abin da muke ji a yanzu ba.
A nasa bangaren, tsohon wakili a kwamitin zartarwa na kungiyar kwadagon Najeriya NLC Kwamar Sa'id Bello na cewa
yanzu a Najeriya ya ta riga ta sakwarkwace, ta lalace, ana amfani da su ana cimma duk wani buri da ake so na kaskantar da ƙasa da kuma cizgunawa mutane a ƙasar Najeriya. Da ne mu da muka yi ta mu aika ga da aka fito irin wannan kin yadda muka ci amincewa aka kuma tabbatar da cewa ba a yin ba. Kuma a mutumin da ya kara maka mai kuɗi 172 ya kuma zo shi a cire naira 5, ina jin ya rena ma hankali ne ba. Kuma mutumin nan shi ne ya yi ikirarin cewar a baya duk mutumin da ya saiwa da 'yan ƙasa mai lita naira 45 ya cuci ƙasar, ya cuci al'ummar Najeriya. Kuma ya ci shi ne yanzu shugaban Najeriya, shi ne kuma minista na man fetur a Najeriya.
Tuni dai masana tattalin arziki suka fara tsokaci game da tasirin wannan ragi akan sauran farashin kayayyaki.
Allah la kalli yanzu abinda za a samu shine farashin ba zai dade tashi ba, tunda a rage kudi akai. Amma ba ba zai sauko wanda mutane za su tunani, saboda babu wannan abin da ake kira confidence a cikin economy din, yadda cewa idan gwamnati ta rage, ragin nan zai dade mutum ba a kara ba. Saboda haka su masu masana'antu za su rike hannunsu ne, ba za su lokaci kai su rage farashi ba. Hatta masu 'yan mota da ake hawa ba zai wahala ta rage, saboda ba su da tabbacin cewa nan gaba lokaci kaɗan gwamnatin ba za ta ƙara ba.
Dr. Lawan Habib Yahaya kenan masanin tattalin arziki a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Kwari, yanzu kuma bari mu garzaya jamhuriyar Nijar. Jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta maida martani bayan da wasu rahotanni suka ayyana cewa jam'iyyar ta shiga yunkurin sake sabon dan takarar zaben shugaban ƙasa na ranar 27 ga watan Disamba da nufin maye gurbin Bazoum Mohamed, wanda a yanzu haka ke jiran jin hukuncin kotun tsarin mulkin ƙasa saboda zarginsa da amfani da jabin takardar shaidar zama dan ƙasa wakilin muryar Amurka a Yamai Salamu Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Don a makon jiya ne dan takarar gamayyar jam'iyyun gayyar zabe Abdulkadir Umaru Alfa ya shigar da korafi a gaban kotun tsarin mulkin kasa yana mai nuna shakku dangane da sahihancin takardar da dan takarar jam'iyyar Pendes Tarayya Bazoum Muhammad ya gabatarwa kotun a matsayin shaidar zama dan kasa. Yana mai bukatar kotun ta dubi wannan batu da ke ci gaba da haddasa muhawara a tsakanin yan kasa.
Mu ba mu da matsala da Bazoum. Mu abin da ya sa muka shigar da kara saboda na nura da cewar kaga irin wannan maganganu yana yin su kamata ya yi hukuma ta hito karara kai ga a takardar da wani ya bada. To shine muka kasa samu dalilin haka yan Niger ya kamata incin su ne a ce su san wane ne za su zaba. Wannan takara ta Bazoum ba ta tada mu hankali ko kadan amma muna son a bincike a kididdigi wane ne Bazoum din tunda shi bayanan da ya hito ba su gamsar da mu ba.
To sai dai a yanda ake jiran jin matsayin kotun akan wannan dambarwa jita-jita akan yunkurin samar da wani canjin dan takarar jam'iyyar PNDS takara ta kafafen sada zumunta abinda uwar jam'iyyar tace labari ne irin na masu karra kamsan kurege kamar yadda za a ji daga bakin wani kakakinta Usmanu Muhammadu.
Kamar shi sun ce ana ranyo kakin magaru ba za a soke wannan zance. To aisha ta wuce yau muke saboda haka mutane su tabbatar da zantuttuka wannan na ƙarya na su kwantar da hankalin su su zo a aiki kawai. Bazoum shi na dan takarar jam'iyyar PNDS Tarayya ya fara kamfanin kin shi ya kare maradi yanzu can da kai maka yana cikin region kin Zandar jiya an tarbe shi cikin garin Zandar wanda tarban da ba ta aimo wani mutum ba.
Yanzu haka kotun tsarin mulki na ci gaba da gudanar da bincike don tantance gaskiyar lamari game da bayanan da mai korafi ya gabatar mata.
Ni da jiya har ƙarfe 8 na biya nan wurin na iske lalle jujujin na hita ba a ƙari ba kuma lauya na ya kira shi ma da kanshi aka ce mishi dakata ba ida ba aka ida su za su kira mu don haka kenan mu muna cikin jira ne har yanzu.
A nasu gefe makusantan Bazoum Muhammad na cewa ba su da fargaba akan abin da zai biyo bayan wannan bincike.
Waɗanda ke son jam'iyyar PNDS Tarayya da wanda ke son dan takarar mu kamar da Bazoum Muhammad da su kwantar da hankalinsu Bazoum ne dan takara yau Bazoum dan takara gobe ba da wani dan takara da Bazoum ba. Dan takara da cancanta ya yi takara kurkun sunan ta tsaye dan takara zanci ya kare.
Ko a makon jiya ma wata kotun birnin Difa ta yi watsi da irin wannan kara wanda yan adawa suka shigar suna masu nuna rashin gamsuwa da takardar da dan takarar PNDS Tarayya ke amfani da ita a matsayin ta shaidar zama dan kasa. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla gaida Salamu Mumuni Barma. To wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma bari mu shakata da wannan wakar.
A yanzu haka dai ana ci gaba da zaman ɗarɗar a sakamakon yadda ƴan bindiga masu garkuwa da jama'a ke ci gaba da aukawa garuruwa a sassa daban-daban na jihar Niger Nigeria. Wannan al'amari dai da a yanzu ya zama kusan ruwan dare a kusan kowane bangare na jihar Niger, da Allah ya albarkace ta da yawan fadin ƙasa da kuma surmukun daji na neman durkusar da zirga-zirgar jama'a na yau da kullum. A gefe guda kuma sun hana manoma ɗebe amfanin gona cikin kwanciyar hankali. Honorable Suleiman Usman na Lango shine shugaban karamar hukumar Wushishi, ya ce ƴan bindigar sun auka a garin na Wushishi kuma har sun hallaka wasu yara ƴan mata guda biyu a ƙarshen makon nan da ya gabata.
Mun an gama sallar magaruba a gaba da sallar isha'i, aka kira ni aka ce bandit masu garkuwa da mutane sun shigo cikin Wushishi, cikin tsakiyar Wushishi opposite UBA, United Bank for Africa. A nan ne cikin jama'a ne suka dunga halbe-halbe, suka halbe ƴan mata guda biyu, ɗaya ana ce mata Aisha da ya shekara 15, ɗaya ana ce mata Sumayya ya shekara 14, suka halbe su har lahira. Sannan suka je gidan wani inyamuri da ke nan bakin titi yana da shago, suka neme shi basu gan shi ba, suka dunga halbe, suka ɗauke ɗaya daga cikin ƴan mutumin suka sa kan mashin suna halbe-halbe, suka bi dare suka wuce. So immediately mun sa ƴan sanda da ƴan civil defense da vigilante, local vigilante sun hau masu, sun bi su wannan hanya da suka bi. To ni dai har zuwa asuba da na tashi na zo na je wannan gida, wayannan mutane babu labarin su. Ifa wasu ƴan banga ma da sai suka dawo da suka shiga daji neman su, an bi sawu ba gane da suka shiga ba. Sun kaga wuce local government tana da boundary da local government kusan hudu. Shi local government daga gabas muna da boundary shiroro local government, nan ma ana shigo muna daga gabas din kuma muna da boundary da Boso wanda ke kusa da Mina, nan ma ana shigo muna. Sai yamma muna da boundary da Lemu, bakon local government da ke kusa da Bida tana ana shigo muna. Daga nan kuma baya muna da boundary da Mashegu local government, daga nan kuma muna da boundary da Rafi. To ta ko ina an samu tsakiya shigowa ake.
Wani da lamarin ya faru a gaban idanunsa ya yi ƙarin haske.
Misalin ƙarfe 8 na dare ne a nan mashigan Wushishi, nan wurin babban garejin cikin garin Wushishi, sai aka fara jin halbe-halbe daidai wani waje shagon wani ɗan kasuwa wani inyamuri ana ce mashi Akuya. Suka zo da mashin guda biyu suka ta halbe-halbe a sama, sai jama'a suka ɗan wawwatse suka je suka yi dangi a tsaye. Da shi ga jama'a ba su wuce ba, sai suka ƙara halbi suka tafi daga a ƙasa suka halbi. Jama'a suka watsa suka shiga shagon suka anshi kuɗi suka wuce da yaron shi guda ɗaya. To a sanadiyar haka ne bacin mun dawo sai muka ci mu ƴan mata biyu kwance da sun mutu, ran halbe ta a kai, ran halbe ta a kai.
Haka dai irin wannan al'amari ya auku a karamar hukumar Boso da kuma Shiroro, kamar yadda za ku ji daga bakin mazauna yankin.
To abin da ke faruwa ranar Laraba misalin ƙarfe 10 wani ba Allah ya ɗiba kota daji. To cikin dajin nan bai dawo ba, ba shi ba alama kai. Sa'ilin nan ƴan uwa har mangarba ta suka ji shi su gani ko za su samo shi. Kawai sai suka ji ƙalibin bindigogi ta suka dawo. A washe garin jiya kenan aka taru ana son a tafi dajin a diba menene ya gagara. Ana nan ƙarfe 10:11 na dare ba Allah na sa gangaren su biyar da AK-47 suka samu wani ba Allah bihin lace gidan shi ana ce mishi Gana'i, suka ya tashi su tafi da shi daji ne yake labin shi baya zuwa, saboda duk abin da faru gari shi san daga Allah ne. Suka ce ya tsugunna suka ce ya tashi ya tashi, suka ce ya wuce suna ba da ba su kalmi shi da bindiga. Abin da ke faruwa yanzu a gonakin mutane suna daji, wallahi mala ana son a je a yi girbin daji ya gagara.
Sunana Alhaji Awai Zuma Madigewa Kuta. To abin da ke faruwa a yankin mu abin yana sauye ya ma fi karfin mutanen karkara, domin ba zan ce a yankin mu kasan gwari ba kadai, musamman a bangaren Niger ya ma fi karfin kowa din kamar da nake, domin abin takaici ne irin wannan abun da ya taso kwanan nan. Har ya kasance yau mutum baya kwana gidan shi ya rufe ido a sarakuna ma haka, abin takaici a waye gari har a ce wai an zo an ɗauke mutum a kullum ba rana guda wanda ba a ɗauke mutum a yi janga da shi mutanensa su biya kuɗi.
Abin ya faru da kai ne yanzu koko wani hali
ya faru da mafi kusa da ni, domin kawuna ne da wanda abin ya faru da shi da uwarsa da mahaifiyana da shi uwansu ɗaya ne ubansu ɗaya ne.
Na'am, wani gari kenan
wanda yau nan kasan Ajami rayi fiye da mutum 20 suka shigo ɗakin shi suka ɗauke shi suka tabbatar da cewar sun tafi da shi. A shekaran jiya da suka soma suka ce suna son idan ana son ransa a biya miliyan 10. Tuna hankali yau an waye gari har yanzu mutanen da ranan gane aka tuntube su suka ce su bazu su tabbatarwa mutanen mu a wanda suke neman ransa ya biya miliyan 4 in ba za a biya ba ko ransa ko miliyan 4. Abin da muke so ai an shafaɗi ko ba a son arewan ne ko ba a son yan arewan ne ko ba son kuma mutanen Niger ne.
Wannan al'amari dai ya sa hukumomin jihar Niger ƙara jan tamara domin kawo ƙarshen waɗannan ƴan bindiga, kamar yadda kwamishina a ma'aikatar kula da harkokin ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger, Barista Abdul Malik Sarkin Daji, ya yi ƙarin bayani.
Kamar yadda ka sani, shi al'amari na tsaro abu ne da ba ka tallata shi don ka burge jama'a, ba kuma za ka faɗi abubuwan da kai ba ko matakan da kake ɗauka don ka burge jama'a. Domin yin haka kamar kana sanar da shi wanda za ka yaƙa ne abubuwan da ka tanada ko abubuwan da ka taka. Ba ɗaya daga cikin abin da zan iya faɗa maka wanda ni karan kaina ga wanda suka sani a watanni da suka wuce, ni mutum ne da ke ƙoƙarin ba da bayani ko da yaushe akan abubuwan da za su taso. Bari yanayin tsaron nan na ɗaya daga cikin abin da ya ɗauke mana hankali sosai, wanda mafi yawan lokuta ma ko lokaci ma aikin ofis haka yana ɗanyi mini wahala. Domin kaga chairmomin na 25 suna ƙarƙashina ne, to a matsayinsu kuma na chief security officers na local government, duk abin da zai taso daga wajensu ne mutum na farko da za su fara sanarwa. To kafin ni kuma sanar da gwamna, sai mun duba mun ga abu ne da za mu iya maganin shi. Idan abu ne da za mu iya maganin shi, za mu iya namu ƙoƙari. Idan abu ne da ba za mu iya ba, sai mun nemi shi mai girma gwamna da gwamnatin jiha ta samu na hannu, muna sanar da su. To a gaskiya matakan da ake ɗauka, to amma a yi hankuri, ba abu bane da zan iya fitowa in faɗa. Muna ɗaukan matakai, muna akan ɗaukan matakai. Yanzu su ma yan ƙauyukan da ke cikin daji su ma karan kansu za su baka bayanai abubuwan da suka ga yawa kana akai. To amma ba abu bane da zan fito maka fashin baki daki daki, domin ina ciki 100% ba kuma zan so in fallasa sirrukan salon abubuwan da muke wajen ganin mun sawo kan wannan al'amari ba. Abinda muke so da al'umma a koda yaushe shine ba da goyon baya ga gwamnati, batanci akan abinda baka sani ba, cin zarafi akan abinda baka sani ba, ka fito kai zagi ko kai ta yaɗa wasu abubuwa a social media akan abinda baka sani ba, wannan kuskure ne. Koda yaushe ta gwamnati a cewa ta da kyakkyawan manufa, sai kaga Allah ya karbi addu'a, an samu sa'a da haske da fasaha da yanda za a yi maganin wannan al'amari. Muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen shi.
Fata dai samun nasarar kawar da waɗannan ƴan bindiga domin samun cikakkiyar walwala a tsakanin al'umma. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha, yanzu kuma ga labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 ta jamhuriyar Nijar ta shammaci takwaranta ta ƙasar Benin da ci ta yi da nema a kofin ifuwa ko kuma wafo a Kotonu na ƙasar Benin, a tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin nahiyar Afirka na matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 da zai wakana ƙasar Mauritania a shekara 2021. A wannan rukunin na jamhuriyar Nijar an yi kunnan doki tsakanin Togo da Burkina Faso 1-1 kamin a yau a kara tsakanin jamhuriyar ta Nijar da Burkina Faso sai Benin da kasar Togo. Duk dai a jamhuriyar ta Nijar a wasannin kwamfalar kungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasashen nahiyar Afirka na CAF ko Confederation Africaine de Football CAF, jamhuriyar Nijar ta kafa wani tarihi bayan kwashe sama da shekara 10 kungiyoyin da ke wakiltar kasar ba su samu damar tsallake shimgen zagayen share fage ba. Inda a kofin zakaru na Champions League na CAF ko CAF, AS Sonidep ta babban birnin Yamai ta je a waje ta wa Mogadishu City ci 2 da nema, bayan Sonidep din ta lalabe Mogadishu City da ci 2 da nema a babban birnin Yamai. A zagaye na gaba, AS Sonidep ta jamhuriyar Nijar za ta yi karan battal da Al Ahly ta kasar Egypt ko kuma Misra da kirke da wannan kamben na nahiyar Afirka na Champions League, da ma ta lashe
har so tara kamben na nahiyar Afrika, yayin da kungiyoyin da ke biyo bayan ta wajen yawan lashe Champions League din na nahiyar Afrika so biyar biyar ne kawai suka yi haka. Shi ko club din Union Sportive de la Gendarmerie Nationale na jamhuriyar ta Niger ya kai a zagaye na gaba na wasannin CAF ko kuma CAF bayan da ya lashe Lyon Olympique na kasar Mali da ci ɗaya da nema a wasan da suka yi a kasar Mali kamin kungiyoyin guda biyu su yi kunnan doki ɗaya da ɗaya a babban birnin Yamai a makon da ya gabata. Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta jamhuriyar Niger za ta kara a zagaye na gaba da GS Kabylie ta kasar Algeria. Haka ma za a yi wasanni biyu tsakanin AS Soninder da Al Ahly da USGN Gendarmerie Nationale ta Yamai da GS Kabylie a wani karo na farko a tarihin wasannin ƙwallon ƙafa a jamhuriyar Niger, inda kungiyoyin da ke wakiltar kasar a wasannin na CAF ko kuma CAF Confederation Africaine de Football za su buga a jere da juna tsakanin ranakun 22 da 23 na wannan wata na Disamba a babban birnin Yamai duka, yayin da a karo na biyu za a yi tsakanin kungiyoyin na Niger da na Maghreb za a yi su ne a ranakun 5 da kuma 6 a watan Bature na gobe idan Allah ya kai mu. Dudde a jamhuriyar ta Niger a mako na 7 na wasannin Super League na ƙwallon ƙafa na kasar, AS Fan ta sha kashi 1 da banza a hannun Jangorzo ta Maradi, sai kuma AS Police da ta sha kashi 1 da banza a hannun Espoir ta Zender. Racing Bukoki ta mai ta sha kashi 1 da banza a hannun AS Garde National, sai Sahel Sporting Club ta mai ta sha kashi banza da 1 a hannun Olympic Football Club ta mai. GS Adar ta sha kashi 1 da 2 a hannun AS Police, yayin da Irana ta Arlit ta wa AS Fan ta mai 2 da 1 banza da banza aka tashi tsakanin Espoir ta Zender Nishilek da Jangorzo ta wa AS Duan da nema, AS Garde ta wa Sahel da nema, sai Irana ta sha kashi a hannun AS Police 2 da banza. Waɗannan sakamakon ya shahira na kumbiyar da 6 da kuma 7 na jadawalin wasannin Super League na ƙwallon ƙafa na jamhuriyar Niger. Haruna Mamman bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To a kai da Haruna Mamman bako, yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Zababban shugaban Amurka Joe Biden na gabatar da manyan jami'an kiwon lafiyar da za su yi aiki a gwamnatinsa a yau Talata, waɗanda dukkaninsu za su tunkari matsalar annobar COVID-19 da Amurka ta zamanto ita ce ta farko a duniya da ke da adadi mafi yawa na mutum kusan miliyan 15 da suka kamu da cutar, da kuma sama da mutum 283 da suka mutu. Yayin da Burtaniya ta fara yin aiki rigakafin cutar COVID-19 ga 'yan ƙasar a yau Talata, Sakataren Hukumar Lafiyar Ƙasar Matt Hancock ya tabbatarwa da 'yan majalisar dokokin ƙasar cewa an kaddamar da yaƙi da cutar, wacce ya kwatanta a matsayin babbar maƙiyiya, yana mai cewa akwai sauran jin aiki a gaba. Ita dai wannan allura ta rigakafi an fara yi wa wata mata ce mai shekara 90 da ta yi ritaya a wannan aikin ya rigakafin da ba a taɓa ganin irinsa ba, a wani mataki na neman maslaha ga wannan annoba wacce a halin yanzu ta kashe mutum miliyan 1.5. Hancock ya ce tun da farko an riga an aika da rigakafin ga wasu asibitoci 70 waɗanda suke da tsarin da za su iya kula da allurar, wacce ke buƙatar adana ta a yanayi mai sanyi. Gwamnatin Ethiopia ta ce dakarunta sun harbi wasu jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Tigray da ke fama da rikici, bayan da jami'an suka take doka ta hanyar tsallake wasu shingayen bincike. Babban jami'in gwamnati Redwan Hussein ya faɗa wa manema labarai a Addis Ababa a ranar Talata cewa lamarin ya faru ne yayin da tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ƙoƙarin kaiwa ga sansanin da ake kira Shemelba da ke ɗauke da 'yan gudun hijirar ƙasar Eritrea. Ya ƙara da cewa jami'an tsaron sun buɗe wuta a ranar Lahadi, yayin da ma'aikatan na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi ƙoƙarin tsallake wani shingen bincike na 3, sai dai ƙoƙarin jin ta bakin kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya a Nairobi ya ci tura, domin bai amsa buƙatar neman ƙarin bayanin da aka nema daga wurinsa ba.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin, da misalin ƙarfe 6 da safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. da sukan a madadin kowa da kowa, musamman ma shi Muhammad Lalo wanda ya tayani gabatarwa, sai kuma Julian Leathers Gresham da ta hada mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri, ku kwana lafiya, ma assalamu.